أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasin mu na tafsiri da insha Allah zamu tashi kan aya ta 106 suratu Ali Imran. Ina roƙon Allah madaukakin sarki da ya datar da mu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور.
Cikin aya ta 105 Allah madaukakin sarki ya gargadi al'ummar musulmi cewa kada ta raba amar ahal kitab wanda ta rarraba addini su suka karkasa shi jama'a aqidu mabambanta shari'o'i mabambanta. Allah madaukakin sarki yayi gargadi kan cewa makomar su ara mai bin arab da fuskoki za su yi haske su zama fararen fuskoki. Wata sawallu duhun sannan waɗansu fuskoki kuma su yi duhu su zama baƙaƙe a yau malkiyama wato ranar tashin alkiyama. Wannan ba al'amari alkiyama za yi wasir alal kafiri na gairu yasir, rana ce mai tsanani, ba mai sauƙi ba, mai tsanani a kan kafiri. Dukan wanda ya bidirewa Allah ranar tashin kiyama yana cikin dana sani, yana cikin barazanar wannan azabar. Yanayin tashin mai tsuni kuma san abu ne cewa dukkan abin da aka rato fi salata nuna, saboda munin baƙin ciki da takaici da kafirai za su fuskanta ranar tashin kiyama ba wai canjawar fuskoki ba ne irin da baka sani a duniya kaɗai zai same su ba, fuskokin za su canza ne baki ɗaya su zama baƙaƙe. Za su zama baƙaƙe su kuma mu'minai a kamar a sani walwalar da ta samu ciya to na alama tana bayyana a fuskar mutum. Kasancewa farin cikin masu imani kuma da bisharar su cewa za su shiga aljanna a wannan ranar zai sa fuskokinsu ba wai irin walwalar da aka sani a duniya da sakewa kawai za su yi ba, fuskokin za su yi haske ne su zama farare. Kamar da ya inganta a hadisi cewa za a tashi mutane waɗansu mutanen ma fuskokinsu kamar farin wata ne daren 14, waɗansu kuma kamar taurari masu tsananin haske. Allah ka samu a cikinsu. To farin ciki da ni'ima da albishir da ke ga mu'minai shi ne abin da zai faranta rayukansu, sannan ya faranta fuskokinsu fiye da dukkan abin da muka sani ranar tashin kiyama. Sannan tsoro da ciki da dana ne da hadari da ke ayin cikin zukatan kafirai shi ne abin da zai kaɗa fuskokinsu zaki ranar tashin kiyama. Allah kare an ruwa Abbas تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة يتيران تاجين قيامة لا يتكفي فسكو كن أهل السنة ما سرقوا لتفرق مزال صلى الله عليه وسلم ما سرقوا قرن هدا كان مسلمي أكان غسكيا فسكو كن سزاسو يحسكي دمي دم الله يدد أيو كان سرسك قباتر الدنيا كربقوني وان دير أيو بسا كانت وسنة يأي أيكي إرن سنة يأي أولشيء سنن يأي أيكي دم الله Allah zai karbi aikinsa shirdan aiki ingancin sa dama a samu imani sahihi sannan a samu ibadar cewa mai shari'a ya zo da ita mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da ita cikin litafin Allah ko kuma a bayanin manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam mana ba bid'a bace sannan ya zama kuma an yi ikhlasi an yi tsakani da Allah an yi da niyyar samun yardar Allah da sakamakon sa to masu wannan aiki ayyukansu duka karbako ne daga imanin nasu ibadodin nasu farillai da nafilfili da dukkan wani abu na alkhairi da suka yi to dimbin alkhairin da za su gani na karbar ayyukan nasu da albishir da ake musu ya yatuhan nasu mutma'inna irji ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati da ire-iren waɗannan hasali ma ya inganta hadisi cewa ana wato kawo abin hawa ga ainihin mumini daga lokacin da aka tashe shi daga kabarin sa domin a hau ya hau a raka shi zuwa ga inda ya dace a tsayar da shi ya samu kyakkyawan sakamako kyakkyawan hisabi to wanda ya samu irin wannan tashi babu shakka fuskar sa za ta yi walwala ta yi haske gurgurdan ainihin matsayin da ya samu wanda kuma ya zamanto ya kafirta gabaki da to kafiri bai da wani alkhairi ai alahira kuma ya zama munafiki wasu suna fasarar ce taswaddu wujuhul munafiqin duka ikhtilafu tanawu ne wato ma'ana duka dai da kafiri da munafiki da mushriki da kuma wanda ya yi muyagun ayyuka matuƙa sosai zalunci misali zubar da jinanan mutane zalintar bayin Allah a dukiyoyi ko da musulmi ne amma jarimarsa ta yawa in ya ga irin tabi'a bimbini na haƙoƙin da ke kansa zai razana matuƙa kuma zai samu wannan duhu a zuciyarsa mai yawa wanda zai tasiri a fuskarsa don haka abin wato mataki-mataki ne amma dai dalilin hasken fuskokin shine biyayya ga Allah da aiki da karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwar duniya dalilin bakin fuskokin wato da duhunsu shine sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu yana gargadi ga al'umma a hudubobin sa duka yace inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha inna kullu muhdatsatin bid'ah إن كل مهدسة بدعة وإن كل بدعة دلالة كل دلالة في النار يكن فإن أكي 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 من أهدس في أمرنا هذا ما ليس منه وهو رد وأنت تجي أيكي بعد سكرانت وما زال الله صلى الله عليه وسلم هو زتنسى سيوازي أمبانا دا أيكي لإرن يندى فاتن سام الخير تي أيكي كما دي يندى دا إياناي duk yanda ya inganta niyyarsa a kai kasancewarsa aiki ne da mai shari'a bai zo da shi ba Allah ba zai karba ba kaga mutum ya rayu yana wata aqida yana wata ibada yana waɗansu ayyuka yana waɗansu mu'amaloli amma baki ɗaya ba sa kan karantarwar alqur'ani ba sa kan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa kan karantarwar musulmi na gari na musamman musulman farko duran tashin kiyama babu shakka mutum zai ci karo da wannan hasarar wannan da na sani din an bata lokaci mai yawa ana aikin da ba shi da amfani hasali ma sai dai mummunan sakamako a kansa dan ita bid'a sharrin ta kenan za ta sa mutum ya rasa lada abinda yayin babu lada ya sha wahalar banza a duniya sannan kuma ga tuhumar cewa don me ka aikata abin da ka aikata. Allah ta'ala bai umarce ka ka bauta masa da wani abu sai da abin da ya aiko manzansa da shi. Don haka Ibn Abbas ya fassara cewa ranar da fuskokin za su zama masu haske farare, to ana nufin fuskokin waɗanda suka yi riko da ainihin sunna, suka ainihin riko da ainihin haɗin kan musulunci. Sannan fuskokin da za su zama baƙaƙe kuma su ne waɗanda suka yi riko da bid'o'i da shaitan ya zayyana ainihin mutane, ainihin suka farraka ainihin al'umma. Babu abin da ya cuci al'umman nan kamar bid'o'in. Wannan saɓani wanda ba wai saɓani na irin na fuqaha mujtahidai a mas'aloli na furu'a ba, irin wanda shari'a ta yarda da shi, wanda ijtihadi ne, wanda ko dai ka dace ka samu lada biyu ko kuma kai kuskure a ya taimaka kuskuren ka samu lada ɗaya, ba irin wannan ba. Saɓani na rarraba jama'a ɗariƙu daban-daban, ko kuma saɓani na mas'alolin fiqhu ko furu'a ɗin a ya sa ta'assubanci bayan matsala ta tabbata cewa ba ta da dalili, amma a ƙanƙane a dage har a kai ga raba kan jama'a. Wannan shi ne saɓanin da ake zarginsa, kuma babu abin da ya cuci al'umman nan kamarsa. To Allah ta'ala yana kashedi cewa a ƙaurace a guje ma wannan saɓani domin gudun faɗawa cikin wannan mummunan makoma. Allah ta'ala ya ce fa ammal ladzina suwaddat wujuhu, amma waɗanda fuskokinsu suka yi baƙi suka zama baƙaƙe suka yi duhu, wa humul kafirun, su ne kafirai. Fa yulqauna fin nar, za a jefa su a cikin wuta. Wa yuqalu lahum tawbihan, za a faɗa musu da a ƙara musu tanzira, a kafartum ba'da imanikum, shin kafircewa kuka yi bayan imanin da da kuka yi? Da kun ce kun yi imani yawmal misaq, ranar alƙawari, lokacin da Allah ya ce alastu bi rabbikum, qalu bala shahidna, wato abinda ake kira alamu zar, sanda Allah ta'ala ya suranta talikai wato a wani yanayi ya sanar da su cewa shi ne mahaliccinsu, kuma ya ce musu ba ni ne Ubangiji ku kunya, suka ce mun yadda kai ne Ubangijinmu. To da aka fito da talikan a duniya, kuma Allah ta'ala ya jaddada wannan alƙawarin da ai ko manzanni da saukar da littattafai cewa su yi imani, wanda da suka ɗauko alƙawari kaɗan daga ciki suka cika alƙawari suka yi imani, amma mafi yawa sai suka biye sun zukatansu suka bauɗe. To shi ne za a ce musu kafircewa kuka yi bayan imanin, ko kuma kamar Yahudu da Nasara, bayan da kun yi imani sahihi da Annabi Musa, ku zo ɓata imaninku, kun yi imani da Annabi Nasara, kun yi imani da Annabi Isa, kuka zo ka ɓata aƙidar, kuka mayar da ainihin Uzairu abin bauta bayan Annabi Musa da daɗewa, kuka ɓata addinin Annabi Musa da karantarwa a Taura, sannan Nasara kuka ɓata karantarwa Annabi Isa alaihi salam da almajiransa na kusa da shi, bayan Allah ya ɗaga shi kuka mai da shi ɗan Allah ko na ukun Allah, kuma cewa shi ne Allah, kuka kafirce, ba ku tsaya a kan addinin musulunci asalin wanda shi ne addinin da Allah ya saukan ma annabawan ba, Annabi Musa da Annabi Isa da ma sauran annabawan baki ɗaya ba. Kafircewa kuka yi bayan imani, ruqul azab, to tunda haka ne ku ɗanɗani azab. Haka maza a gaya wa munafiƙai, munafiƙai irin na zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma kowane munafiki daga nan har ƙarshen duniya Allah ka kiyaye mu, wanda ya furta kalmar shahada ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah, da Allah yana ma sallah yana abubuwa na addini, amma a ɓoye kafirci ne a ransa, kafirci yake so, ko kuma don wata buƙata ta duniya yana iya yin dukkan wani abu da zai yi zai dalmaya shi a cikin kafirci, kamar sihirce-sihirce, bautar shaiɗanu da abubuwa da yawa irin waɗanda ake tun da can, kuma abin yake tashi a wannan zamani. Haka dai a riga mutum musulmi ne, amma a haƙiƙar shi kansa ya san ba musulmi ne ba. Wani ma kafin ya shiga har sai an gaya masa fa cewa ya raba gari da Allah da manzansa, kuma shi ɗan wuta ne ya yadda a tun kuɗo masa ambaliyar kuɗi ya samu biyan buƙata ya ce ya yadda. Bokaye da matsafa da suka gawurta cikin tsoron Allah da shaƙiyanci a sandaɗe suna haka, kuma harka ta tsafi da kuma bautar shedanu a yanzu dan neman gaburta a duniya akwai waɗannan abubuwa to duk waɗannan mutane haka za a dulme su a wutar jahannama a ce da kun ce ku musulmai ne amma kun zabi duniya kun kafirta saboda haka fazuqul azaba ku dandane azaba bima kuntum takfurun saboda kafirci shikenan Allah ya hukunci ba canji abadal abidin wa daharad dahiri har abadin abada Allah ne kadai ya san menene har abadin abada baka iya cewa shekara dubu kaza 4 million Allah ne baro ka sani cikin wannan gagarumar azaba wacce ta wuce tunan bil adam Allah kiyaye mu dukkan wanda yake da zuciya wanda ke da sauran damshi na iman zai kiyaye wato zai wato wannan alƙalami kuma ta ne cewa wai rayuwa ta cikin duniya ba ta da dai wala da wasu ka a ce cikin wannan yan kan da kan shi kan mutum yayi sake sun jawo masa irin makoma kowace irin bukata ya samu biyan bukata a duniya wannan ya zama mummunar hasara Allah ya yi amma lazai nabi ya dudu amma waɗanda fuskokin su suka yi haske suka zama fari kullununa su yi da amana da kullu ma'a bihi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka ba da gaskiya da dukkan abin da annabi Muhammadu tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya zo da shi kaga wannan an share yahudu da nasara da sauran mushrikai sun bijire sun kafirce girman kai da asala ya dauke su da haka wanda ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikakken imani ya yarda da dukkan abin da ya zo da shi shi imani ba a daukar bangare a bar wani bangare idan matsalar imani dubu ɗaya ne misali to idan mutum da zai imani da 999.99 saura dubu ɗaya ce shi yana bai yarda da wannan ba a wurin Allah bai imani sai ya zama ya sallama baki ɗaya sai an sallama saboda haka masu kokwanton cewa ai yahudu da nasara ma sun san akwai Allah sun san akwai lahira sun yi kara da kaza sun yi da abawa a suna da wani rabo a cikin addini ba gaskiya ba ne kuka ne yaudara ce da akwai wannan ima ya imani kama akwai su kiraye-kiraye na wato wasa da shakiyanci cewa ai ya kamata ma a wannan zamanin da duniya ta ci gaba a daina kyamatar juna ya kamata a samu kawance tsakanin aqidu yahudu da nasara da ainihin musulmai tunda duka addinansu asali daga sama suke ya kamata a ce akwai kawance a tsakaninsu a daina fada da juna kai kenan sai a watsar da abin da alqur'ani mai girma ya zo na tabbatar da cewa ya ahlul kitabi gabaki ɗaya kafirai ne da ma sauran waɗanda ba sa kan addinin musulunci ko ba haka bane to saboda haka dukan wanda bai imani cikakken imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to kawai kafiri ne a wurin Allah subhanahu wataala shine hadarin irin waɗannan aqidun da ake ta fito da su wai a zo a ce mutane an yarda da alqur'ani amma fa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan da ake faɗa duka ƙarya ne hira ce kawai kaza kaza kaga ƙarshe dai abin da ake so a rushe ainihin saƙon nasa dan alqur'ani ba zai dabbuka ba zai aikatu ba zai aiwatu ba in ba da sunnar ba shi yasa wato dukan waɗannan manjidoyin da ake ƙarshe idan sun gawuta to wanda suke yi da musulmi sai mutum ya zama musulmi ne haka a surar amma bisa hakikanin abin da zai tarar na sakamakon lahira to shi ba musulmi bane don akwai babban hadari shi yasa Ibn Abbas ya fassara ya ce tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaa wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal furqa muna roƙo Allah ya tsare mu ya ce fa fi rahmatillah to cikin rahmar Allah suke ai fa fi rahmatillah ai fi jannati suna cikin rahmar Allah wato cikin aljannar Allah wa na'imi hada ni'imarta kuma a'adda Allahu li ahliha fi hada abinda Allah ya tana da masu ita a cikin ta Allah ka samu a ciki hum fiha khalidun kuma su masu dawama ne a cikin ta wa ma'rifatu dawami fil jannati an'amu min dukhuliha sanin cewa in an shiga aljanna dawama za a yi babu fita yafi dadi da kwanciyar hankali fiye da shigar ta wato ma'ana inda yayin da aka shiga an ce bayan shekara 100 ko shekara 2000 ko shekara ta afita ko an ko wani yanayi ya canza to sai wannan damuwar watan wata rana za a samu canji sai ya hana mutane saka amma tabbatar da cewa ba ainihin kai to shi mafi da kai a cikin aljanna shi yasa ko shi a yi shi da aljanna yake amma wannan dawama a cikin ta hakan sun da ya gargadi da ba da sana akan shi ba kai magana cewa za su dawama a cikin ta Allah ka samu cikin ƴan aljanna yace tilka ayatullah abubuwan da aka ambata ayoyin Allah to ba wasu manganu ne na ijtihadi da wasu suke yi ba alqur'ani abinda mu'mini ya kamata kuma ya wajaba ma ya ji a ransa duk sanda aka ce ayat alqur'ani ta ce kaza kuma manzo Allah su sama ya fada wani ingantaccen hadisi to ji cewa wannan tabbas ne dahir ne kuma magana ce fa babu wasa a cikin ta wanda ya san girman Allah da daukakar Allah da jalalarsa da yawan saninsa da hikimarsa da ikonsa lalle zai san zancensa babu wasa a ciki saboda haka sai a dauki zancen da ainihin girma a dauke shi da muhimmanci a dauke shi da kowane irin girmamawa da kuma gaskatawa saboda kullun ayoyin Allah ne min kauniha fadahat ahlul kitabi allazina aradu an yulabbisu alal mu'minina dinahum ayoyi ne waɗanda suka halasa ahlul kitabi waɗanda suka so su rikita wa musulmi addininsu ai so cewa suke ai so ne masu addinin farko ai tun shekaru da yawa dubunnin shekaru ko ɗaruruwan shekaru annabawansu su ne jagorori a duniya shi annabi Muhammadu da ya bayyana da yawayau ɗan shekarun kasan shedan yakan raya mutane wasu a ce yanzu mutanen da suka yi fahimta ta yanzu nan a zo a ce wasu ne akan gaskiya akan waɗanda suka daɗe kan wata fahimta daɗewa ko rashin daɗewa ba shi ne ma'auni wajen tabbatar abu ko rashin tabbatarsa ba ko ba haka ba ingancin dalili da mafitar wannan mas'ala shi ne ko ba haka ba daɗewar abu ko rashin daɗewarsa ba shi ne ba yanzu misali a tsari na tarbiyya tsari na wayewar kai wasu an ruɗe su an ɓata musu tunani da cewa dukkan wani abu wanda ya zo a cikin wannan zamani wannan rayuwa ta yanzu wannan cigaba na kimiyya da fasaha da abubuwan da wannan cigaban ya zo da shi kamar dukkansa alkhairi ne tun da na yanzu ne kuma wasu abubuwa da aka rayu da su wasu ɗaruruwan shekaru zamanin iyaye da kakanni duka duhun kai ne ko ba haka ba ne wanda kuma ba ma'auni ne na kirki ba daga cikin abubuwan da suka wuce suka daɗe akwai abubuwa marasa kyau da yawa akwai masu kyau da yawa daga cikin abubuwan da kuma aka samu aka fahimta yanzu aka samu na ci gaban yanzu akwai abubuwa masu kyau da yawa akwai kuma masu muni da yawa da Allah su suka fi yawa kenan in ana maganar menene kyakkyawa menene mummuna ba a gwadawa ko a auna daɗewar abu ko kuma sabuntarsa sai dai a duba menene fa'idarsa ko rashin fa'idarsa ko da ma abubuwa ne na al'ada in kuma sha'anin addini ne to dalili ne kawai mai hukunci ko ba haka ba to amma su suna gaya jahilai marasa ilimi cewa su ne ma'abuta littattafan farko su ne ma'abuta kaza da kaza da kaza to sun daɗe suna ainihin yaudarar jama'a amma alqur'ani ya fallasa su ya bayyana cewa ai wannan ilimin da suke cewa suna da shi na farko sun caccanja ai sun cancanta ai yuharrifuna al-kalima amma wa da sun cancanta kalmomin Allah abinda ya tabbata yahudu da nasara malaman su bayan da suka lalace suka ha'inci amanar da Allah ya danka musu ta jagorancin addini sun dinga samun lokaci ne daga lokaci zuwa lokaci in wani hukunci ya yi musu nauyi ko kuma sun ga ya tare musu wani san ran su to sai su gayyaci junan su wani kenan daga cikin ma'abuta addini da masu fada aji sai a taru a wata mahada sai a ce to ayat da ke cikin littafi mai tsarki kaza da kaza da kaza muna ganin babu maslaha a barta ta ci gaba da wanzuwa a yanzu saboda canjin zamani saboda kaza da kaza sai su haɗu sai su yanke shawara mai za to sai a canza ayat gaba ɗaya ko kuma a mata gyaran fuska don ta dace da abin da suke so saboda su an canza ta tafan Allah bai musu tsaro irin wanda yayi wa Al-Qur'ani ba. Eh mu Al-Qur'ani inda a ce wannan din na samuwa. Inda a ce za a iya wato canza lafazin sa to wasu mutane domin son zakatun su za su iya yin haka. Amma wannan Allah ya tsare Al-Qur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhafizun. Mun ka sokan da Al-Qur'ani mun ne masu sai tsare Al-Qur'ani. Sai dai ai talbisi wajen fassara ta son zuciya a shigar da abin da za a shigar to amma tunda nassin na alqur'ani yana nan kuma Allah ya tsare fassarar alqur'ani wanda shine sunna ita ma Allah ya tsare ta kuma akwai at-taifatul mansura jama'ar da Allah ya riga ya kafa ta wacce Allah ya taimake ta ba za ta kangara ba za ta bauɗe ba daga tafarki madaidaici ahlus sunna wal jama'a al-firqatun najiya to duk barna da aka yi to za su yi yaran da ya dace to wannan shine abin da ya tsare addinin shi amma da sun karbi ka sai amma addinin ba ya tsare ba kan yi su amma dan yi da ta shi an zala su to haka ne yana nan babu da tantar Allah wanda ba kasa ta tarko Allah ce da du'a muna kan sa maka wannan ayo da hak da sai Allah ba zuwa ga lil alami ma baya sai ci ga tare Allah ya san tarbayi na ce musu la da ya sai mai ta alheri ko kuma ta musu da wani laifin da ba su aikata ba bi an yi akwai bai gaira jini a ce Allah ya kama su da wani laifi ba ta sun aikata ba Allah ba yi wannan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard kuma abin da ke cikin samai da ƙasa duka na Allah ne dan wato mallaka mallakar Allah ne huwa malikuhum shine mamallakin su wa khalqan huwa khaliquhum da halitta shine wanda halitta su wa abidan kuma bayan sa ne huwa rabbuhum shine ubangijin su mahalicci Allah ta'ala na nana ran tare da cewa tauhidur rububiyya abida dole mutane su sallama a kansa amma dai dan mutane din wato su dinga alakanta a biyayya ga Allah subhanahu wataala da kuma zartar da hukuncinsa da dokokinsa sakamakon tuna cewa Allah din subhanahu wataala da yace ayi kaza a bar kaza ya halatta kaza ya haramta kaza shine fa mamallakin wa'annan halittun duka ba wani wanda ya halitta zarra da talikai duk gaba ɗaya mutane da aljannu za su iya fitar da abin da ya kai zarra ko abin da anna annami misali zarra duka komai na Allah to kuma tunda Allah shine wanda ke da malakutus samawati wal ard kasaita ta mulkin sama da ƙasa nasa ne kaga ashe shine ya tantanta da yayin ya bada umarni kuma shine ya tantanta da abauta masa alalahul khalq wal amr shine mai halitta kuma shine mai bada umarni kuma shine mai sha'ani don haka ne a ko ina duk inda aka juya sai an tuna wa bayi cewa Allah shike mallakar sama da ƙasa shi ya halitta kaza bayan da cewa abu ne mutakarrir abu ne tabbatacce a sanin mafi yawan mutane to amma dai kada ya zama wai sani ne haka wato sahihiyan manyan da Allah ne mai komai amma ba ma tunanin cewa to tunda shine mai komai duniyar halittarsa ce mu ma din bayinsa ne to ashe kenan ba mu da ainihin halacci ainihin a tasarrufi a wannan duniya in ba da izininsa ba in ko mun yi tasarrufi a duniyar nan ba da izininsa ba ba da shari'arsa ba to mun zama masu manyan masu laifi don haka ake tanana ta wannan wa ilallahi turja'ul umur kuma dukkanin al'amura zuwa ga Allah za a mai da su fa kullu shay'in mulku komai mallakarsa ne harkokin na duniya da kake gani duka in ma an bijire wa Allah in ma an tawaye in an yi sabani in an bi son zuka duk abin da aka yi to fa dole za a koma ga Allah babu makuta dole dai za a koma ga Allah saboda haka Allah ta'ala ke tunana ta wa ilallahi almasir in mutun yana ganin zai shantake mutun zai kauce ma hanya mutun zai abin da ransa yake so saboda ya samu dama an jarbe shi ta samun wata dama to duka dai za a gama sukuwar za a gama ta a yi ta dole akwai lokacin zaniya dole za a koma ga Allah to don haka ne aka tamaimaita wannan cewa lalle zuwa ga Allah za a maida lamura to fa kenan basira da hankali da rabo shine bayi su yarda cewa su koma ga Allah tun kafin a mai sai su ga Allah dole ma'ana su koma da imani su koma da biyayya su zama ina sai su koma su tuba ma Allah su yi biyayya ga Allah su tuba su bar barna su tabbatar da alkhairi tun da girma domin ko an bijire an kidin akwai ranar da za a mai da bawa zuwa ga Allah kuma babu bambanci tsakanin mai karfi da mara karfi ko ba haka ba tsakanin wannan da duk bayi daidai suke a wurin Allah Allah shine azizun sultika mabuwayi wanda kuma yake da karfi na kama kowane irin mai laifi ba tare da wani shayi komai ba fa kenan basira da rabota shine ainihin abota wa Allah kafin a koma gare shi na roƙon Allah ya sanya mu a cikin bayansa masu komawa gare shi
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
الله مدوكين سركيتي كنتم خير أمة أخرجت للناس أمتي يا معنى صلى الله عليه وسلم أسمع أن الله تعالى يتعنى فقد أدرس تعالى من ذي يربط على الوصول كوني خير أمة أمتك أخرجت للناس وتعكى بيّن الدئتا وتولون أنفان متعالى wato khairun nasi ku ne mafificin mutane wajen amfanin mutanen duniya wato waɗanda suka rike risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gaske suka tsayo da abin da ya tsayo da shi na ainihin imani da kuma ruwa da shari'a da ibada da ayyuka na alkhairi a bayan ƙasa to waɗannan su ne mafiya amfani da fa'ida a ban ƙasa fiye da waɗannan mutane domin babu wani abu a duniya da za a assasa ya zama mai amfani kuma da wani mai ɗorewa sai addini duk wani abu da aka amfana da mutane da shi a duniya ka kaddara ma babu sharri a cikinsa to in amfanin duniya ne kaɗai to ai duniya tana da ƙarshe haka ba to amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma ya kafa al'ummarsa a kai kuma ta kafa a kansa sayyidunullahi alaihi da wanda suka karba daga wajensu da wanda suka karba daga wajensu har zuwa ranar tashin kiyama a bisa wannan tafarki wannan su ne mafifitan mutane su ne mafiya alkhairi a cikin dukkanin talibai tunda ake mutane a ban ƙasa ba a samu mutane irinsu ba ya zo a cikin wani hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa antum tufuna saba'ina ummatan ku ne za ku cika ta al'umma ta 70 antum khairuha wa akramuha 'ala Allah ku ne mafifita a wayannan al'ummomin duka al'ummomin 69 da suka wuce duka bayan ku suke ku ne kuka fi daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan tabbaci ne na abinda wato ƙarin bayani ne na abinda wannan aya ta tabbatar to amma menene khairiyyar ba ana nufin kawai faɗuwar kowane ɗaya a cikin wannan al'ummar wato zai saka shi ya zama wato maɗaukaki ta kowane hali in dai a cikin wannan al'ummar yake ayi al'ummar mata ku su kashe min ko akwai ummatul da'wa akwai kuma ummatul ijaba ummatul da'wa al'ummar kira tun daga lokacin da Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi ya zama manzon Allah to ya zuwa ga duniya to shine manzo na dukkanin duniya kuma na dukkanin zamani ma'ana fadin duniya baki daya shine manzonta risalarsa ta shafi kowa duk wanda labarin sa ya kai gare shi bai imani da shi ba to dan mutane inji masa Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai saura ba yahuda ne ko ba nasari ko wani sa da zai ji Allah ya aiko ni kuma yake kasa bai imani da shi ba sai ya zama dan mutan aka masa Allah sun faɗa cikin ingantaccen hadisi to kaga kenan wato al'ummar baki dayanta duniyar baki daya kuma daga lokacin sa har ranar tashin kiyama har ƙarshen duniya annabi Isa alayhi salam in Allah ta'ala ya sauko da shi da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai aiki kuma da inganta a hadisai mutawatirai to kaga amma wannan khairiyar wato tana ga al'ummatul ijaba ne wato al'ummar da ta amsa muce al'umma kashi biyu ko al'ummar kira ita ce dukkanin duniya sannan kuma duk tsawon zamani har ƙarshe amma ummatul ijaba al'ummar da suka amsa suka zama sun musulunta ɗin sun karɓi wannan saƙo na Allah sun karɓi ainihin addini sun yi riƙe karantarwar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun yi aiki sun gaji a aikin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na isar da imani da kuma addini da shari'ar da alkhairi da yaƙi da ƙarna irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dasa mutane to wannan su ne ummatul ijaba wato ana nufin musulmai Nabi ne da waɗanda suke da matsala duka dai sun shiga ciki amma waɗanda suke tantantar wannan khairiyar su ne ga kaji sifarsu Allah ta'ala ya ce ta'amuruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawan aiki kamar labari ne amma umarni ne wata nauna anil munkar kuma kuna hana mummunan aiki wato mununa billah kuma kuna ban gaskiya da Allah subhanahu wa ta'ala ginshiƙan khairiyar kenan ko ba haka ba wato ginshiƙi na fifikon da kuma abin da ya sa al'umma ta fi watanta ba wai zallan ibada kawai wadda take tsayuwa akan wanda ya yi ta bane kada kun kasance farko kuna da imani ka ƙarfa ka duba imani irin na sahabbai suka zaɓi rabuwa da komai na buƙatun duniya da nemominta da hutunta duk wanda ya karanta sira ta ainihin farkon musulunci yadda da'awar ta taso yadda aka yi gwagwarmaya kafin hijira zo bayan hijira bayan an shara'anta jihadi aka sadaukar da rayuka babu hutawa aka sadaukar da dukiyoyi aka zauna ba a zauna ba aka wantsama cikin duniya ana neman ilimi kuma ana yaɗa shi abinda aka dosana na haske daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yaɗa shi abinda suka yi kenan ƙarfin imani ne ya sa wannan imani ne wato imanu sabita misalin jibalin rasiya imani tabbatacce kaman wato jigajigan tsaunuka irin imanin sahabbai kuna da wannan sannan kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hana mummunan aiki imanin duk da cewa shi aka ambata daga ƙarshe amma dai ana nufin a imani shi ne farko ko ba haka ba sai imani ya kankama ya tabbata sannan sauran ayyuka na alkhairi za su samu su kankama har kuma a samu faɗaituwa zuwa ga kira zuwa ga alkhairi da kuma wato hani da tsawatarwa a barin sharri jiya mun ambata cewa shi addini baki ɗayansa tafarki madaidaici wato yana tattare ne da riko da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba tare da sabani ba shi yasa Allah ta'ala ya halim da sa'awa ce kada mu zama masu sa'awa har mu zo mu rarraba mu karkasu abin da zai kai ga raunanar al'ummar da kuma raunanar tasirin da aka faɗa a mu yanzu kaga wannan khairiyyar ta al'umma ta cewa mu ne al'umma mafi tsaya wadda take amfani mutane ta hanyar hana umarni da kyakkyawa ake da hana mummunan aiki da kuma yaɗa ainihin imani da tabbatar da shi kaga wannan ai yana samuwa ne kawai idan aka yi riko da tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam qur'ani da sunna ko ba haka ba kamar da ka faɗa ibn Abbas yake cewa tabayyadu wujuhu ahli sunnati wal jama'a ko taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal furqa ai kaga masu riko da sunna masu kokarin hada kan musulmai akan gaskiya to su ne waɗanda kuma za su yi wannan aiki ko ba haka kuma ne da kikkiawan aiki da hana mummunan aiki dan ga mun muka fada a baya ai ba a sanin wannan abu kikkiawa ne sai da sanarwar shari'a mai shari'a ko ba haka ba ba a sanin cewa wannan mummunan abu ne sai da sanarwar ainihin ma'abucin shari'a ko ba a sanin mas'alolin imani nan ma sai da karantarwar mai shari'a babu ainihin ijtihadin wani ko ra'ayi ko fahimtar wani to kaga shi yasa malamai suka yi tambayi cewa da yawa muna ainihin tuciya muna kuma alfahari kuma lalle ya cancanta mai alfahari da wannan khairiyyar mu ne al'umma mafi fitiya saboda manzonmu shine mafi daraja shine mafi ɗaukaka shi Allah yake bai da darajoji mafi yawa akan sauran manzanni duka wannan ya tabbata da dalilai na alqur'ani da hadisai mutawatirai ma duka wannan ya tabbata to amma dai inda usuri ko gazawa take kasancewa har ma wani lokaci a samu ruɗi shine ka samu a mutane su zama sun yi sakaci daga riko da waɗannan sharuɗa na tabbatar da imani sahihi da kuma aiki ingantacce nagartacce wajen sifantuwa da alkhairi da kuma ainihin gune shari don ba mai umartar waninsa kuma ya hani waninsa da gaske sai shi ɗin ya fara sifantuwa tukuna kuma sai ya fara tsawatuwa ko ba haka ba kake nan akwai buƙatar mu zama mutanen kirki sannan mu zamanto masu kaucewa munanan ayyuka ma'ana jama'ar da za ta amfana ta amfanar da waninta ko ta amfanar da al'ummar duniya ita ce jama'a da ta riƙe sahihiyar karantarwar a wannan shari'a wannan shine sannan suka tsaya akan wannan aiki da sadaukarwa to sai ya zama an samu tasirantuwa ga sauran al'ummomi kamar da ya gabata ɗan tsirarun mutane a cikin magabata lokacin sahabbai da na baya da su da nau'ai da suka biyo su da yawa tsirarun mutane sai suka yi tasiri akan al'ummomi masu yawa a cikin duniya amma a yau da yawa za mu takaita da yawa wasu ma akan bid'o'i munana wasu da yawa akan soye-soyen zuciya masu yawa munanan ayyuka da rashin mayar da hankali akan abubuwan da suka kamata a kula da su amma dai abin da muke ji kawai shine khairiyya din al'umma din wannan gaskiya ne al'ummar ita ce al'umma mafi daraja mafi alkhairi to amma kuma wata sunna ta Allah kuma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi daraja ya bashi ainihin ɗaukaka idan ya yi sakaci da wannan kuma yana iya zama akasi don haka abin da ke bukata shi ne har kullum mu zamanto masu imanin gaske ko mu sifantu da ainihin alkhairi ko mu yi ƙoƙarin tasirantarwa a kan ainihin waɗansu mu sannan mu zamanto masu ainihin gudun sharri sannan kuma ya zamanto mun faɗi waɗansu mu zama masu kira zuwa ga alkhairi har kullum wannan shi ne ke sawa mumini a wannan al'umma a koyaushe ya zama ya faɗa ya shaƙari a cikin khairiyyar ainihin a mafi dacewa ainihin ba tare da ruhi ko da daga shaitan Allah ta'ala yake cewa wa amal walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum da a ce ahlul kitabi sun yi imani sun yi umarni da kyakkyawan aiki kuma sun hana mummunan aiki kamar da mummunan musulmi ke aka ga su abin da ya cutar da su shine da suka bi son zuciya sun san manzon Allah manzon gaskiya ne sun san gaskiya amma girma kai hasad san duniya ce da addini abubuwa irin wannan cututtuka da yawa na rai burin duniya shi yasa suka take sani sai zama sun gurɓata su kansu imani nasu ya ɓata dokin su tsarin tafiyar rayuwar ya ɓata madadin kuma su umarci mutane da kyakkyawan aiki su amma sai zama sai yaudara abinda ransu yake so shi suke dora mutane akai sabanin abinda Allah ya waffaka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma musulmai na gaskiya har zuwa yau din Allah ta'ala ce to da sun yi haka lakana khairan lahu da ya zama to mafi alkhairi a gare su da shine ma alkhairin a gare su domin tsarin da suka dauka babu alkhairi a cikin sa ko kadan dan abin da suka zata cewa alkhairi ne na duniya dan abin da suka samu na martaba ta duniya ko wani abu suka dan samu wato kamar da Allah ta'ala ke cewa ishtaraw bi ayati Allah samanan qalila sun musanyi amfani kadan na duniya abu ne wanda kafi wanda bai kazarra ba an kwatanta da abin da suka rasa ainihin na daraja a wurin Allah da kuma nima da wamiya ta lahira minhum almu'minun cikin su akwai masu imani akwai kadan daga cikin su waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi ibn Salam radiyallahu anhu ashabu Umar ibn al-Salam da wasu ɗan kadan daga cikin malaman yahudi da kuma masu gani tafarkin yahudanci amma wa aksaruhum al-fasiqun mafi yawan su kangararru ne kafirai ne ni adamin qiyam bima umiru bihi saboda ba su tsaya akan abin da aka umarce su da shi ba min al-amr bil ma'ruf na umarni da kikkiawan aiki wa nahi anil munkar da hana mummunan aiki asali umarni da kikkiawan aiki da hana mummunan aiki a shari'ar mu farilla ce wadda take gwargwadon hali akwai abin da ke zama fardu ain akan mutum duk abin da take da iko na ya hana dole saboda ko dai yana da mulki ko kuma hurumin sa ne shi kamar a iyalansa ko wani abu da yake da iko a kansa wannan ya zama wajibi fardu ain a kansa akwai abin da mutum bai da iko a kansa amma zai iya yin magana a kansa wannan wajibi ne ya yi magana gurgurdan abin da zai sanar da mai laifi ko wanda ya takaita akan abin da ya takaita ko ya kata laifi a kansa sai abin da mutum bai da iko akan ya hana dole ko ya magana amma zai kishi a ransa ko ba zai goyi baya ba ko ba zai yarda ba to duka hadisai sun tabbatar da haka nan malamai suka karkasa waɗannan al'amura kamar yadda ya zo a hadisi da mara aminkum man kara falu ga yirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi fa zalika adafu al-iman to Allah ta'ala ne tabbatar mana da cewa matakar mu rike haqa'i wato na imani imani tabbatacce sannan muna kwadaituwa akan ainin tabbatuwar addinin da shari'ar ta hanyar aiki da ta'atu sannan da kuma kira zuwa gare ta da aiki umarni da kira aiki da hana mummunan aiki to Allah zai kautar da mu daga tafarkin waɗannan batattu da ya yi fushi da su duniya da lahira wanda kuma shi ne abinda ya kare musulmai a baya kuma shi ne kadai abinda zai ci gaba da kare su ainihin a nan gaba muna roƙon Allah ta'ala ya dawamar da mu a kan wannan abinda muke na alkhairi na gudanuwar da'awa a wurare da yawa ko da yaushe kada alqur'ani fassara karanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan Allah da suke tsaye suna ta kira wannan shine alkhairi mafi ainihin girma mafi ainihin wanzuwa ainihin a cikin wannan al'umma fiye da komai dan haka kowan mu ya bada gudunmuwa da abin da zai iya wanda ya san wani abu na ilimi ya sadaukar da abin da ya sani wanda ke da wani abu na ainihin dukiya ko wani abu na wato alfarma kuma wanda bai da ikon yin komai ya karfafa wannan tafiya da ainihin goyon baya kamar da muka ambata ajiya wannan shine abin da zai tabbatar da mu akan wannan alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya umarni ko ya shiryar ko ya sababta a aikata wani alkhairi ko wani iri ne ai alkhairi ne na abi Allah subhanahu wa ta'ala ai wata ibada ko kuma a'a wani alkhairi ne na a kyauta bayan Allah ko kuma a'a a dan kofe wani sharri na tutar da bayan Allah ko kuma wani abu wanda zai zama barna a ban kasa duk abin da mutum yayi cikin wannan Allah ta'ala zai bashi sakamako mai yawa a kansa kaga wannan shine abin da ya kamata mu bayar da hankali a kansa Allah ka dawo mana Allah ta'ala yana ce mana la yadurukum illa aza wato ba za su cutar da ku ba su yahudu duk da irin makirce-makirce da suke yi da kuma talbisi da suke yi suna kokarin nuna marasa ilimi cewa su ne ma'abuta ilimi na farko da kuma littafai na farko saboda haka su ne suka cancanta da abisu to ba za su iya cutar da ku ba ya jama'ar musulmi illa asa sai dai batanci kawai da suke yi na harshe min sabbin wa'i ayi ta batanci ayi ta zage-zage ayi ta barazana amma ba za su iya yin komai ba kuma har yau kamar da muka ambata jiya yahudawa makircin su da kuma hanyoyin da suke ta bullo da su kullum sun yi tayi a daɗaɗɗen tarihi kuma har zuwa yau yi suke yi kuma za su daina ba abinda ke ransu na kin Allah da kin manzansa da kin wannan tafarki na musulunci da littafin na musulunci da al'umma ta musulmi kullun ba raguwa yake ba karuwa yake kuma gani suke suna da ainihin damammaki da suke ta samu kullun to amma dai duk abin da suke yi matakar mun rike hablullah wa tasimu bi hablillah jami'an in mun rike littafin na Allah mun rike tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun sada kanmu da magabatanmu wannan jerin gwanan na farko tun daga sahabbai waɗanda suka biyo su da alkhairi har zuwa yau kuma Allah ya taimake mu Allah ya tsare mana littafin ya tsare mana sunnar manzonmu sallallahu alaihi wasallam ya tsare mana shari'ar ya yi mana komai kuma wannan duk abin da suka zo da shi to alfi wa hinaha a tare da tsara da mutum kai ce dan abin da zai yi ba ai a kin mashi da kike akan sai da yahudu da nasara da baki daya akan da tsan akwai ba mai tsananin tsan da daga su ba kin da duk mun tashi ne su ci da su ci ko ba ka ba da aka so yanzu mun da da bambance mun ci da tsakanin su lamarin addini ma ya yi karshe sai siyasa da addini ya zama to kaya da musulmi shine hadafin su domin su ma koyi musulmi su fatar da su yanda suka bata sannan kuma su zalunce su ta hanyoyin zalunci da yawa da talan arziki da sauransu to amma dai kin koyi dan tabbas a kin koyi sai ku tabbata su ta ci su ta ta da ran ku a wurin wa in yuqatilu yuwallikum al-adbar in sun yake ku sun sun tinkare ku da yake za su ba ku bayan munhazin za su watsiye su tarwatse ba za su iya galaba akan ku ba sun malayin wannan kuma ba za a taimake su akan ku ba ibalin ballakum an-nasru alaihi ku ne ma za ku samu nasara akan su kuma wannan shine abinda Allah ya tabbatar da shi lokacin da sahabbai suka tsaya akan wannan tafarki madaidaici daga Banu Qainuqa Banu Qurayza Banu Nadir Banu Qainuqa su cikin Madina suke sannan Banu Qurayza da Banu Nadir kauyuka ne kusa da Madina sannan akwai Khaybar ya nisa gari ne bunga da Allah yana nisa daga Madina kamar 75 zuwa sama da haka akwai irin Taima dukkan su sai da aka kakkabe su ga baki daya aka fatattake su akai arewa da wanda suke kadan ne masu rabu suka yi imani saura aka fatattake su ba su yi galama waɗanda suka yadda su zauna suka zama karkashin musulmai hatta yi jizya ta anyadin wa musamiru suka suna biyan jizya wannan dagewar musulmi da rike hablullah igiyar Allah shari'ar Allah addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ya ba su nasara to wannan din kuma shine zai tabbatar da musulmai akan nasarar a waɗannan zamanin duribat alaihim zallatu aina ma suqifu an dora musu wato kaskanci inda duk aka same su ai haisu mawujib duk inda aka same su fala izza lahu ba su da daukaka wala atisama wato ba su da wani mutunci ko kuma wata kariya ba su da wani farjini wato tunda Allah ta'ala ya fushi da su zamuna da suka wuce dalilin laifin da za a ambata sun kashe annabawa bayan kafirci sun kashe da yawa cikin masu umarni da kyawun aiki sun yada barna to sai Allah ta'ala ya zubar da kima su sai duniya ta fahimce su a matsayin mutane masu arna masu yada fasadi a ban kasa in kaga sun samu sa'ida sun samu sassauci illa bi hablin minallah sai dai da igiya sai dai da alƙawari daga Allah bi ahadin ai bi an yuslimu fatazula anhum zilla in sun musulunta to kaskancin ya gushe a barin su ya gusa din da duk wanda ya musulunta shi tsarin musulunci shi ya bambanta da kowane tsari ba a cewa yau ka zo ka sani ko kuma kai daga jinsin kaza ba ga jinsin kaza kake ba babu unsuriya babu cewa babu kabilanci ko kuma kai baki ne ko kai kaza ne fari ne a wanda duk yayi imani a yau ya zama dan uwa ba kamar yadda su yahudawa suka yi ta yi ba kuma suke har yanzu unsuriya cewa su in kana cikin jinsin su shine ma kake zama yahudi na hakika kuma ba ga ba ma ba kai ba ka zama hakikanin ba yahudi ba sai su atar da kai to amma musulunci wanda ya musulunta ba yahudi ne shi ba nasare ne a mushriki kowane iri ne to ya zama musulmi lahu ma lil muslimin wa alayhi ma alal muslimin abin da musulmi zai amfana da shi a musulunci zai amfana da shi sannan duk hukuncin da ya shafi musulmi zai shafi shi sawa an bi sawa wa habli minan nas da kuma alƙawari na mutane mu'mini wa huwa ahaduhum ilayhi bil aman idan aka kulla yarjejeniya daga samaha ta musulunci duk da makirci da mugunta da kiyayya da sauran abubuwa da ake yi wa musulmai amma idan kafirai sun nemi aminci sun nemi zaman lafiya To Allah Ta'ala ya ce a yarda a kula yarjejeniya wa in janahu lis-salm fajnahla wa tawakkal 'ala Allah in sun karkata zuwa ga cewa datar da shi Allah ya tsali menene wato dakatar da yaki na ƙangaren lokaci ko kuma abin da ake kira abdu zimma to duka wani jinjin da ya kasu shi yawa akwai dakatar da yaki na wani gajeren lokaci akwai kuma dakatar da yaki na dogon sango wanda shine abdu zimma to kowanne ne suka nema musulunci ya yarda ainihin a bayar da shi kuma dalilin wannan ba za a yaƙe su ba in sun kiyaye alƙawari da ainihin ke tsakanin su da al'ummar musulunci su biya jizya yawa su kiyaye dokokin da aka shimfiɗa musu na zaman a ƙasa ko garin musulunci to in sun yi wannan to shi ne zai ba su aminci in ba haka ba sun zama ababen wato abokan faɗa kuma ba su da wata ƙima kuma ba su kwanciyar hankali kuma ba su da zaman lafiya kaga tasirin wato bijirewa gaskiya kenan da fa su ne madaukaka kafin Allah Ta'ala ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam ai su ake gani a matsayin shugabannin addini su ake tambaya sha'anin ilimi sha'anin komai na addini to amma kin gaskiya sai mayar da su ainihin makaskanta ko lakantattu waɗanda kowa ganin su yake a matsayin masharrantan mutane in ba musulunta suka yi ba to sai dai in sun nemi alfarmar a zauna lafiya da su yawa ai wato yarjejeniyar zaman lafiya wadda za a kulla tsakanin su da musulmai to sai su samu sa'ida ko kuma ainihin in ba haka ba to akwai yaki tsakanin su da musulmai kaga kin gaskiya na kawo mutum ainihin rashin kima da kuma rashin kwanciyar hankali da rashin martaba wa ba'u bi kadami min Allah kuma sun dawo cikin Allah wadribat alaihimul maskana kuma an yi musu sanya musu alamu na talauci wa hiya anna al-yahudiyya yuzhiru min nafsihi al-faqra wa in kana hiya musira shi ne cewa ba yahudi za ka ga yana bayyanar da talauci a kan kansa ko da yana da wadata yana da yalwa lalla shi yasa za ka gan su sai a ce maka wannan ya mallaki kamfanoni kaza amma sai gan shi da yar rigar da bata wuce abin nan ba ba za ka ga wata alama ta cewa shi wannan mawadaci ba sai dai suna dalika wani abin da aka ambata da sanya musu kaskanci da yanayin wulakanci da fushin da Allah ya yi a kansu su ne al-maghdubu alaihim wanda Allah ya fushi a kansu saboda take gaskiya da suka yi bayanan kanu ya furo na ayatin Allah saboda sun kasance suna kafircewa ayoyin Allah ayoyin Allah da suke a cikin littafansu da suka sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi albishir da zuwansa sun kafirce ma wa'annan hukunce hukunce da dama da Allah ya saukar kamar rajimu da wasu abubuwa duka da haramta riba duka Allah ya haramta suka halatta to wannan shi ya jawo musu banda wannan kuma wafiya suna kashe ba gaskiya ba sai kashe annabi ma ya kashe shi da gaskiya ne saboda haka suna kashe annabawa kisan da babu gaskiya a cikinsa don kowane annabi yana zuwa ne da kira zuwa ga imani kira zuwa ga Allah kira zuwa ga addini yana kawo alkhairi kuma yana kokarin yakar kowane sharri to amma a ce a ki wannan ma ai laifi ne ballantana har a kai ga wato cutar da shi balle ma a ce an kashe shi to wannan babban laifi ne babu wani da ya kai kasa kamar manzanni ko ba haka annaba manzanni ko wani da ya kai annaba ne ma sai da kaga shi wannan ai haranta shi ga wasu amma wasu da fada wannan yakar wannan ai fasadi ne a ba sa mutarwa ne da ainihin alƙashi annabi to ka an yi wa duniya asara ta alherin da ya zo da shi ko ba haka ba yahuda sun yi gudu kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun sai sun yi abubuwa ɗin sun masa tsari ba ai ko sai Allah ala ya tsare shi duka abin suke su datse wannan alkhairi duk wanda yake ainihin manzo na gaskiya ma'ana ko je ka da alkhairi to su a wurin su ainihin abin aya ce shi kuma abin da suke yake na har yau duk wani mutum da zai karanta cewa zai yi tasiri a musulunci kuma zai amfani a duniya a alfani wanda yake zai yi tasiri a tsakanin ittijahi ba ta fuskantar su ba to ba za su yi sai kokarin su ga sun salwantar da shi sai ba abin za su sai su yi kokarin su salwantar da shi wannan shine aikin to wannan shi yasa Allah ya rubuta fushinsa kansu kuma ya kasantar da zalika wato kafirci wasu suka yi da ayoyin Allah da kashe albarsu bima asaw wa kanu ya'tadu saboda yawan sabo da suka yi tayi kuma suna ketare iyaka kake nan game da malamai suke cewa duk wanda bai kiyaye sabo ba yanayi yana dadawa yayi ya kara to shi zunubi laifi kullun gayyatar yan uwa yake mutum ya aikata laifi daya to in mutum bai sa ayata ya samu tawfiki ya tuba ba sai na farkon ya jawo na biyu na uku na daga nan har zuciya ta bushe har gaba ɗaya kuma ainihin al'amari ya gama baci daga makaruhi aje ga sada'ira har aje ga kaba'ira in ba kiyaye ba har aje ga abubuwan da za su zaftare imani har a rasa imanin da baki daya abin bitadarrut haka yake tafiya kamar yadda kuma idan mutum ya matsa da ayyuka na alkhairi kana aikata abubuwa na alkhairi kullum to sai kaga alkhairin imani yana taru alkhairi yana tawazu wannan sunnar Allah kenan a cikin tafiyar wannan addini muna roƙon Allah ta'ala ya haska zukatanmu da hasken shari'arsa ta alqur'ani ya sanya mu cikin masu riko da wannan littafi da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka tsare mu daga tafarki na batattu daga alul kitabi da yan bid'a da dukkanin wasu da suke gina rayuwar al'umma ko rayuwar kansu ainihin akan son zuciya Allah ka gafarta mana Allah ka datar da mu na ganin yan zamu tsaya insha Allah Allah ya mana afuwa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم